Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 22 ga watan Oktoba shekara ta 2021. Da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Mohammed Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Jiya Alhamis, sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaki da su na kusan shekara guda. Wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Myanmar mai barin gado ta faɗa jiya Alhamis cewa Myanmar ta faɗa yakin basasa tun bayan juyin mulkin sojoji, inda ta yi gargaɗin cewa damar koma kan mulkin demokuraɗiyya tana ɓacewa. Zanga-zanga ta ɓarke kan titina a Khartoum jiya Alhamis kan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan.
Kanin labaran kenan. Wata kota a jihar Barnan, Najeriya ta yanke wa waɗansu mutane 17 'yan ƙungiyar damfara da ayyukan sirrin nan da ta yi ƙaurin suna da ake kira Black Axe, hukuncin ɗaurin shekaru 6-6 a gidan yari. Muna da rahoton bayan labarai. Sai kuma waɗansu 'yan ƙasar Kamaru da rundunar tsaron jihar Akwa Ibom ta kama ɗauke da nakiyoyi. Muna kuma da ƙarin haske kan harin da aka kai hanyar layin dogo tsakanin Abuja da Kaduna.
Ta wundo muna hango su waɗannan 'yan ta'adda suna jira wannan jirgi ya faɗi su buɗe wuta ko kuma su kwari mutane jigar su dai.
Kamar kowace ranar Juma'a, wannan shirin Gogan naku Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin Manuniya, wanda a wannan makon ya nazari kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa da takaddama da take tsakanin 'yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya dangane da kasafin. Sai kuma magana aikin wutar lantarki ta Mambila da kuma zaben shekara ta 2023. Muna kuma tafi da nasihar Juma'a, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis, sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaki da su na kusan shekara guda. Mai magana da yawun sojojin Lagese Tulu ya shaida wa manema labarai cewa harin da aka kai ta sama ya nufi cibiyar horas da sojojin Tigray. Ya ce sansanin a bayan sojojin Habasha ne ke amfani da shi a yankin. Sai dai kawo yanzu babu cikakken bayani kan asarar rayuka. Yaki ya ɓarke kusan shekara guda da ta wuce tsakanin sojojin Habasha da ƙungiyar fafutukan neman 'yancin yankin Tigray, wacce ta yi mulkin ƙasar Habasha na shekaru 30, amma yanzu ke mulkin yankin arewacin Tigray kaɗai. Mekele ba ta fuskanci wani gagarumin faɗa ba tun watan Yunin da ya gabata, lokacin da sojojin Habasha suka janye daga yankin. Kana sojojin Tigray suka sake karɓa iko da mafi yawan yankin. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Myanmar mai barin gado ta faɗa jiya Alhamis cewa Myanmar ta faɗa yakin basasa tun bayan juyin mulkin sojoji, inda ta yi gargaɗin cewa damar koma kan mulkin demokuraɗiyya tana ɓacewa, kuma tana nuna cewa ƙarin takunkumi zai iya taimakawa. Christine Shirena Bogna, wacce ta yi murabus bayan sama da shekara 3.5 a mukamin, ta faɗa wa taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuni cewa akwai babban haɗari na yakin basasa bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu, inda suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran zababbun shugabannin gwamnati. Lokacin da aka tambaye ta jiya Alhamis ko yanzu akwai yakin basasa, sai ta ce a cikin ƙa'idojin dokokin ƙasa da ƙasa muna amfani da rikicin makamai na cikin gida, kuma zan yi amfani da wannan kalmar yanzu. Ta ce yana da matuƙar muhimmanci cewa gwamnatoci da Majalisar Ɗinkin Duniya ba su nuna alamar amincewa da mulkin sojin ba, da kuma kare muradin 'yan ƙasar waɗanda suka jefa ƙuri'a shekara guda da ta gabata suka zaɓi gwamnatin Suu Kyi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga ta ɓarke kan titina a Khartoum jiya Alhamis kan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan, magoya bayan ƙawancen ƙungiyoyin farar hula na ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka Dakarun ƴanci da canji sun fito bayan da ɗumbin jama'a waɗanda ke goyon bayan gwamnati da sojojin ke jagoranta suka yi zanga-zanga a adawa da gwamnatin farar hula a ranar Asabar. Dubban masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula. Zanga-zangar da suka yi ta zagaye fadar shugaban ƙasa, inda masu zanga-zanga goyon bayan sojoji suka zauna na tsawon kwanaki 6, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Rikicin bangarorin na barazanar wargaza yarjejeniyar raba madafin iko na Sudan kafin zaben 2023.
Kada a nisa nan gaba kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda rundunar tsaron jihar Akwa Ibom ta sanar da kama waɗansu mutane biyu 'yan ƙasar Kamaru da kuma wani ɗan Najeriya ɗauke da mukamai da suka haɗa da nakiyoyi. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya haɗa mana.
Yana cewa ne rundunar 'yan sanda ta jihar Akwa Ibom ta kama wasu mutane 'yan ƙasar Kamaru su biyu da kuma wasu 'yan Najeriya da dama dauke da nakiyoyi da kuma wasu bumabumai da wasu kayayyaki na 'yan kungiyoyin asiri. Kuma kawo yanzu mun kammala binciken da muke yi game da bayanan waɗannan mutanen da ake zargi, kuma mun kai su gidan gyara halin ka domin jiran lokacin da za a gabatar da su a gaban kotu. To sai dai kuma masu sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya tuni suka dade suna sharfi dangane da matsalar shigowar makamai a sassan kasar ta Najeriya. Dr. Bala Sale malami ne a Jami'ar Bayero da ke Kano.
To idan ku aika sanan a bayyane rashin zaman lafiya da ilolinsu ko ina ya barke yau ka ji nan ka shiga shi, kuma me ya jawo ka saboda yawan makaman da ake shigo iya ma wanda ake shi har kama wanda aka kama jirai kuma shawaran sirri kuma bayanai wannan kuma Allah ba sani kawai amma da latar da ake a kasar da kuma ta kai in time.
Najeriya dai da ke zama uwa maba mama ga lafiyar ta Afirka na fuskantar matsalar tsaro mafi muni a yanzu shekaru da dama, wanda lamarin ya ki canyewa. Rundunonin tsaro dai a ƙasar ta Najeriya na cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar. Kawo yanzu dai tuni bayanai a fili suka fito waɗanda ka nuna cewa ƙungiyoyin asiri tare da masu kama mutane don garkuwa da su domin neman kuɗaɗen fansa tare da 'yan fashi da mukami da ke cin karensu ba babbaka a sassa daban-daban na ƙasar, da kuma ta'annatin 'yan ƙungiyoyin asiri da Boko Haram da ke ci gaba da gallabar jama'a da hukumomin ƙasar. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Gaida Lamido, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Hafiz da ƙarin labaran duniya.
Jiya Alhamis, jihar Texas da ke Amurka ta yi kira ga kotun kolin Amurka ta tabbatar dokar da ta kusan hana zubar da ciki gaba ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Joe Biden ta nemi babbar kotun ƙasar da ta dakatar da dokar da take shigar da ƙara jihar Texas, wace ita ce jiha ta biyu mafi yawan jama'a Amurka, ta kara wani umarni na alƙalai uku na kotun ɗaukaka ƙara ta biyar wanda ya ba da damar dokar hana zubar da ciki ta kama aiki bayan da wata ƙaramar kotu ta dakatar da ita. Jihar tana jayayya na gaba ɗaya nesa ba kusa da kuskure, inda kotun ta biyar a takaitaccen bayaninta na ƙarshe cewa watakila Texas za ta yi nasara daidai ne. Ta faɗa babbar kotun cewa babu wani dalili da zai sa a hanzarta yanke hukunci kafin a sake duba hukuncin a matakin ɗaukaka ƙara. Gwamnatin Biden ta ba da hujjar cewa dokar ƙarar ta saba kundin tsarin mulki saboda ta hana zubar da ciki a kusan makonni 6. Gwamnatin Biden tana shirye-shiryen buɗe iyakokin Amurka ga matafiya da suka yi cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19 a ranar 8 ga watan Nuwamba, amma matakin ba zai shafi waɗanda suke neman mafaka da ke iyakar kudancin ƙasar ba. Da yawa daga cikinsu an hana su shiga ne a ƙarƙashin umarnin lafiyar jama'a na lokacin gwamnatin Trump, wanda ke ba da izinin fitar da bakin haure cikin hanzari. gwamnati tana jin daɗin sake buɗe iyakokin ƙasa tsakanin Amurka da Mexico da kuma Amurka da Canada, wanda aka rufe ga kusan matafiya tun a watan Maris na 2020 a matsayin nasara ga al'ummomin da ke da alaƙa a cikin dukkan ƙasashen uku. Tafiya ta kan iyaka tana haifar da ci gaban ayyukan tattalin arziki ga al'ummomin kan iyaka, kana tana amfanar da tattalin arziki gaba ɗaya. Sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa, muna farin cikin ɗaukan matakin dawo da tafiya ta yau da kullum cikin aminci da kuma hanya mai ɗorewa.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin Amurka ke kokarin ta sakiyar waɗansu 'yan Najeriya guda 8 'yan kungiyar nan da ta yi ƙaurin suna a ƙasashen duniya da ake kira Black Axe, bisa aikata laifuka da suka hada da zamba cikin aminci da damfara da kuma sata, wata kotu a jihar Borno ta yanke wa waɗansu mutane 17 'yan wannan kungiya hukuncin ɗaurin shekaru 6-6 a gidan yari bayan samun su da laifukan da suka jibinci ayyukan kungiya asiri. Ga Haruna Dauda Biyu da ci gaban rahoton.
Mai shari'a Justice Zumaru Fadawule ya zartar da hukuncin a garin Maiduguri. An dai kama wannan mutane 17 ne a wani hotel da ake kira Bagani Hotel da ke Abuja Taraka a garin Maiduguri, wanda tun ya karushe wannan hotel a kuma mai da shi ɗakin shan magani ga mutanen wannan anguwa. Tun a ranar 21 ga watan Satumban 2019 ne dai aka kama mutanen wanda ake ta kokarin musu shari'a, da suka da wasu ɗaliban jami'an Maiduguri da kuma ɗaliban jami'an kimiyya da fasaha na Ramat Polytechnic da wasu ƙorarrun sojojin Najeriya. Da dukkaninsu ba bayyana adadinsu ba, amma jimillinsu ya kama 17. Waɗannan 'yan ƙungiyar asiri da ake kira Black Axe, jami'an 'yan sanda ne suka kame su a wancan lokaci, wanda ko a lokacin sai da gabatar da su ga manema labarai da kuma a yanzu hakan suke amsa laifukan da ake zargansu da shi. Tunde mai shari'a Umar ya tura ƙayansu gidan gyara halin ka, wanda jami'an suka ce a yanzu hakan ba mu da damar yin magana da kowanne daga cikin su, tunda yanzu hakan sun riga da sun zama ɗaurauru kuma suna hannun gwamnatin tarayya ne. Nan dai sun tafi mazauna wannan anguwa, ko me suke cewa game da dakin wancan magani da aka gina masa a wannan anguwa da kuma aka rushe wannan hotel din?
Gaskiya alhamdulillah mun gode wa Allah, mun ji daɗi da gwamnati sosai da dama wannan mutanen ana zargin su kuma wannan hotel din ana zargin su kuma da gwamnati ta rusa ta mai da shi asibiti. Wallahi mun yi farin ciki, mun yi murna sosai, saboda wallahi ba karamin ciwon ka yake wannan asibiti. Kuma shi welcome da gwamnati, saboda gwamnati ake ta'addanci ana tsaba-tsabace da iskan amari asibiti, kuma da mamma ne ma asibiti, saboda kamun ka dauko mara lafiya daga cikin anguwar ka zo ka jira ran kokos din zaka jawo ala ka da yanzu mun samu wadai daidai da yake daga gida ga gida ga asibiti ga gida, da mun dai faruwa sai mun je mun shawo ala.
Wasu daga cikin mazauna anguwar Abuja Talakawa kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan hotel inda aka rushe, da aka ce an kame wannan mutane guda 17 a ciki, wanda kuma suka kasance 'yan kungiyar asiri wanda zaga suka fara cin shekaru 6-6 a gidan yari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Baban Yakubu, bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun harin da aka kai wa layin dogo kan hanyar Abuja zuwa Kaduna jiya. Senator Shehu Sani Ganau ne ba jiyau ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Dama dai tsohon sanatan Shiya ta biyun jihar Kaduna a masadadin jantarin Nigeria, Senator Shehu Sani ne ya fara fasa kwai game da harin da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai wa jirgin ƙasan da ke zirga-zirga tsakanin hanyar Kaduna zuwa Abuja, inda ya ce su kansu da ke cikin jirgin ma da ƙyar suka sha. Sanata Shehu Sani, wanda ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani, ya ce shi a gaban shi komai ya faru.
Jirgi da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna a daidai tsakanin garin Dutse da Rijana, an sa bom kuma ya taka, ya tarwatsa gilashin wannan jirgi, kuma wanda suka sa wannan bom ɗin suka buɗe wuta a wannan jirgi. Da ƙyar wannan jirgi aka ja shi daga inda yake har ya kusa Kaduna. To hukumar jiragen ƙasa bata gaya mu mutane gaskiyar magana ba, har da asusuba muka shigo jirgi daga Kaduna aka yi ƙara faruwa, kuma muka samu bom ɗin ya fashe ya tarwatsa hanyar jirgin, jirgi ya kangaɗi zai faɗi, kuma ta wundo muna hango su waɗannan 'yan ta'adda
suna jira wannan jirgi ya fadi su bude wuta ko kuma su kwaji mutane jigar su dani.
Akwai wanda kila ya samu rauni?
Eh, saboda su masu attack din sun sa ido ga ganin cewa sun tarwatsa ita taragon kan jirgin ne kuna. To ina jin shi yasa mu kuma kowa ya kai kanshi kasa.
Amma wasu za su yi mamakin sanata yadda aka kuka samu ka tsira tunda ka ce shi layin dogon ya tarwatsa.
Eh to abun mu kanmu abun mamaki ne shi kanshi direban jirgin ya ce zabi biyu ya rige mishi ko dai ya shahada ya shiga gaba ɗaya in ya so an tafi a tabi ko kuma ya tsaya inda za su iya shigowa su ɗibi mutane saboda haka ya rufe ido ne ya danna jirgin haka nan muka tafi kuma Allah ya cece mu a ciki.
To dai hukumar kula da jiragen ƙasar Nigeria ta tabbatar da wannan fashewa amma ta ce babu harbe-harben yan bindiga kamar yadda aka dinga yadawa. Na yi ta kokarin jin ta bakin mai magana da yawun hukumar amma dai sai ya turo mun sanarwar da hukumar ta fitar wadda ta nuna hukumar ta riga ta dauki mataki kuma ana nan ana duba jirgin da ya samu wannan lahani. Sai dai kuma masana harkokin tsaro sun ce su wannan hari bai ba su mamaki ba saboda sakacin tsaro game da zirga-zirgar jiragen ƙasa kamar yadda suka dade suna nunawa. Manjo Muhammadu Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na cikin masu irin wannan tunani.
Tun kafin wannan lokacin zo muka san wannan hanyar jirgin zai zama ɗaya daga cikin target din da waɗannan mutane za su dinga harara. Kowa ya sani in abubuwa irin waɗannan suna faruwa a ƙasa wurin injinan lantarki hanyar jirgin ƙasa gadoji da suwa duk ya kamata a mai da hankali akan su a samu su ido.
Wato ba ku yi mamaki ba kenan?
Ba abu mamaki an yi sakaka da wurin sosai.
Amma Mejo me kake ganin zai iya zama mafita?
Iyakar dai shine jirgin dai ya rage gudu kuma da akwai wani yarjejeniya wancan lokacin wancan service chief din idan jirgi ya tashi akwai helicopter da yake roko shi har Kaduna amma a ce an sa nakiya akan hanyar jirgi wallahi tallahi abun tsoro ne.
Wannan barazanar tsaro da yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya suka dauki matakan dakile hararen yan bindiga baki daya. Har ma gwamnatin jihar Kaduna na sanarwar duniya cewa an kashe yan bindiga guda 50 a yankin birnin Gwari. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikar, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC wanda ke watso shirye-shirye kai tsaye har ma a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Sauke sabuwar sanwar sabon kasafin kuɗi gaban ƴan majalisa na ci gaba da kawo cacar baki.
Matsalar da kenan ana yin budget sahidud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a ke yi ana iya implementing nashi.
Za mu iyaka kokarin mu insha Allah mu kammala abubuwa alƙawarin mu kai muka al'umma. Abin zai faru bayan san goben da Allah.
Sai dai sanata Obasani sanar da duniya yake cewa tunda an sauke kasafin yanzu ya rage ƴan majalisa ne kawai su duka aiki.
Abin da ya kamata mu a majalisa mi mutabar cewa su kuma ma'aikatan gwamnati sun bi yadda ya kamata su domin talaka ya amfana.
Ashe dai akwai wata kwantacciyar tamamar cinini cananan cinye wasu kuɗi da aka ware don aikin wutar lantarki. Tunuma ɗaya daga cikin ƴan majalisar jantare na jihar da suka tura kuɗi cikin kasafin kuɗi ya fita yana fashin baki.
Ministan lantarki da ya tafi an ba shi kuɗi makudan kuɗaɗe ne. To shi da yake daga Taraba yake ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya ya ba gwamnan Taraba.
Game da maganar zare-zaren zaro zakakuran shugabannin da za su dafe madafin iko kuwa ƴan arewa ne ke cewa yanzu dai kam yankin ya riga ya hau kyakkyawan tafarki.
Ka taɓa wani gwamnonin arewa sun iya ɗauka sun haɗa kansu sun ɗau mataki ɗaya? Ka taɓa sun yi wannan? Ba shayi kawai suke sha da Nescafe ba gurin su tashi sun yi taron ba? Amma ba ga shi yanzu bala'i ya sa sun fara gano cewar ana so a ruguza su gaba ɗaya su da mutanen su ba sun fara kawo kansu guda ba?
Waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu baje muku a cikin wannan shiri na Manu. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna muku gaskiyar abubuwan da ke gudana babu wani shamaki. Shiri na 36 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kakkaɓo muku bayanai kaɓaki-kaɓaki. A cikin irin bayanan da manuniya ke nuna masu aure ne kuma a wannan karin shirin ya koma zaman zauren Masar da aka ce yanzu game da kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai gaban Masar yana buƙatar su yi mai tsarki. Mai yiwuwa kuma maganar tsarkin tsarkake kasafin kuɗin ce ma ta sa sa dan masarjan tare Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi dan baba yayi wa manuniya fashin baki.
Abin da yake damuna na sha magana kan shi tun 2016 cewa ba gyaran ba dai ta yi mai. Matsalar da kenan ana yin budget sahidud. Amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a ke yi ana iya implementing nashi. Na san nayi wani bincike 2016 abinda muka dauki cewa zai shigo aljihun federal government ya shigo, amma kuma budget din nan kawai kashi 60% nashi kawai aka gabata. To kaga in haka ya faru, ina ne aka yi da difference sauran kudin? To yanzu matsalar da muke da ita shine ba wai ayi budget ba, shin don me bana za ayi budget a ce za ayi hanya tsakanin point A da point B, baɗi ba a gama ta ba, kila ma ko 10% ba a yi ba, sai a ce kuma an sa budget na za a yi wata hanya from C to D? Don menene hanyoyin da aka fara? Me yasa ba a yi rolling nasu over? A tabbatar da project da aka fara bana, in ma ba a kare shi bana ba, to baɗi an kare shi. Amma issue din da yake yanzu ana yi ne kawai don a bada kwangila da dako da wata manufa ta siyasa ko wata manufa ta daban.
Sai dai kuma tuni dan masarjan tare Najeriya Sanata Abdullahi Adamu jihar Nasarawa ya kawo wa shugaban kasa Muhammadu Buhari dauki. Yana mai cewa kasafin kudin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rungumo aiki ga diddiki, kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya alƙawarin karkare dukkanin ayyukan da ya dauko kafin ya sauka daga kan mulki.
Shugaba Buhari ya san cewa wannan shine kasafin kudi na ƙarshe wanda wannan gwamnati ta farko shi zuwa ƙarshen shi. Saboda haka yace wannan kasafin kudi yana da muhimmanci sosai, kuma ya na mana cewa abin da yake son yayi shine ayyukan da aka fara na raya ƙasa, ana son waɗanda aka fara a gabatar da su a gama, saboda kada abin da ke samun ƙasar nan na tabbatar da wato ga dan gaba a zo a bar ayyukan nan ba a yi su ba.
Akwai tsoron da ake yi na cewa bayan wannan gwamnatin waɗannan manyan ayyuka da shugaban ƙasa ya faɗa cewa za a yi za su tsaya.
Allah kaɗai san gobe. Tabbaci ke mu muke gado yanzu za mu iya kan kokarin mu insha Allahu mu kammala abubuwa alƙawarin mu ga al'umma. Abin da farko ba ba hannu ba san goben da Allah.
Da yake maganar matsananciyar matsalar tsaro na cikin abubuwan da suka damu kusan kowane yanki, dan masarjan tarayyar Najeriya Sanata Obasani ya sanar duniya cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ankada kudi a bangaren tsarkake tsamun tsaro domin a samar wa da yan kasa sauki.
In kika duba wannan kasafin kudi, abu na farko ma da aka yi magana akan shi shine maganar tsaro, wanda mai hidimar shugaban kasa shi ya ce shi za a fi miƙa kokari a ga cewa an yi maganin shi. Kuma ina ji duk mutumin da ke kasar nan ko daga kudu ne ko arewa ne ba abin da ya adabe shi ya dame shi yanzu illa maganar rashin tsaro. To a wannan kasafin kudi shi aka fi ba muhimmanci fiye da komai. Kin ga duk talakan da ke kasar nan, idan manomi ne kai, idan dan kasuwa ne kai, ka san kasuwancinka ta tabarbare ko ta lalace saboda tsaro. Manoma ba su zuwa gona su noma, yan kasuwa ba su sakin jiki su kasuwancinsu. To wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, za a sa kudade da dama a ci gaba da gina titunan jirage a ƙasar nan, wanda talaka shi ke shiga jirgin ƙasa fiye da kowa. Sai kuma titunan da za a yi a duk ɓangaren ƙasar nan, shi ma wannan zai taimaki talaka. Saboda haka ni ina ganin abin da ya kamata mu a majalisa mu tabbatar cewa yadda aka yi ba da kasafin nan, mu tabbatar cewa su kuma ma'aikatan gwamnati sun bi yadda ya kamata su, domin talaka ya amfana.
Ashe dai akwai wata kwantacciyar kwanta-kwantar kwashe kuɗi game da aikin mambilan da aka ce shi zai samu wa da ƙasa wutar lantarki, domin kuwa dan masarjan tarayyar Najeriya Sanata Muhammad Adamu Bulka Ciwon jihar Baucin da shi aka zauna dan kaiwa arewa ɗauki, ya ce gaske ne maganar aikin wutar lantarki na mambila akwai ciwa-ciwa ko camamar da kan iya baiwa duk wani ɗan ƙasa mamaki.
Kina magana ne kamar dai aikin mambila na gidan lantarki. To wannan aiki ina tabbata duk kun sani yau shekara 40 ana maganar wannan aiki, kuma babu shakka tun farkon hawansa mun yi kokari a sa kuɗi a nemo masu yin aiki. Wani aikin ma dole sai mun yi rance za a yi, kuma duk mun samu masu ba da rancen, mun samu yan kwangila, mun sami kwararru da za su taimaka a yi aikin nan. Kuma a ware wani fili ne ma shi ainihin gidan lantarki nan zai ci, an ware kuɗin kuma an biya. To amma an samu dan wata mishkila. Ministan lantarki da ya tafi an ba shi kuɗi, ba zan tabbatar da nawa bane, amma na san masu makudan kuɗaɗe ne. To shi da yake daga Taraba yake ya dauki kuɗin gaba ɗaya ya ba gwamnatin Taraba. To har yau dai mu ne ba a kawo mana report na cewa an yi sabe din nan ba. Saboda haka kuɗi dai kam ya shiga hannun gwamna, babu shakka. In ko ba a samu an yi sabe, an san ina ne iyaka ba, masu aiki yan kwangila ba za su iya fara aiki ba. To wannan shine dan tsaye da aikin nan.
Da alamu dai har yanzu tsuguna bata kare ba game da maganar zaben shekarar 2023 da ake maganar wai wannan bangare za a baiwa mulki. Sai dai kuma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nasura Ashir Sharif ya ce a wannan karan fa maganar zaben kasar nan babu maganar yanki. Yana mai cewa yan kasa kawai za su buga tatare domin tabbatar da sun tantance mutane masu kirki.
Ai mu ne muke da alhakin bi magana, so da mu ake mulka kuma mu muka ga masifar da muka dandana a kasar da arewacin Najeriya, da haka ba yadda zamu mu sake bari a kawo mana wani lubabbun mutane a basu shugabancin mutane, ba za mu yadda ba. Dole sai mun tsaya mun zabi mutanen kirki gogaggu nagartattu, amma daga yau a kunso mana wani gwado-gwado a zuwa cewa wannan an gama a arewa. Wannan shine magana, so Allah zai kawo mu lokacin da mutanen Talakawa da muke yin zabe mu din zamu ma mu hado kanmu mu zabi mutum sahihi ingantacce mai karfin jini da karfin hankali da kwakwalwa wanda zai iya yi mu sa shi a gaba.
Iyakar iyawar manuniya na wannan mako kenan, domin muryoyin da muka zuba a yau ma sun yi auki. A madadin dukkanin wanda suka saba taimakawa domin kawo wannan shiri dauki, musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane yanki, sai kuma Shamsiya Ibrahim Hamzan da kan har hado mana muryoyin da shirin kan zo mana cikin sauki. Ni Isa Lol Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaida na Ikara, sai ku tare gogan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila. Yanzu kuma ga nasiha jama'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وقولي قولي. نيني أحمد عيسى قني زامو مغانا كان تربية واند تربية نا اتشيكي تنغل تنغل أهالي يزو. الله سبحانه وتعالى يا كاو ملوكا چند دالي بسون كوما لكول. تو هاكي نينا كو إياه يكو سائدانو كرتان كي يتكو إركا يزنبا كسان اند تتاكا بات هير ترداوت. كجي سوران الله الله سبحانه وتعالى كيو يباك دا إياه nan da iyayensu Allah ya baka kiyo, Allah subhanahu wataala zai tambaye ka. Dukkanmu Allah subhanahu wataala ya tsaida mu a matsayin masu kiyo, kuma Allah zai tambaye mu kiyon da ya bamu. Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa, ubangiji Allah subhanahu wataala da ya baka ƴaƴan nan ya baka ne dan su amfane ka su zama la'alla su rika tijariya kanka, kuma kowa na son haka. Saboda haka hadari ne kaga ƴa ko diya taka ko danka ya je da kabceciyar waya baka san wa ke yake mu'amala ci ba, wake kiran shi wa yake kira. Idan zaka bincike wannan a wata daya cikin familial ɗinka, in ka bincika yalla Allah ba za a samu mutum guda da kai kira shi suka yi zumunta ba, ko kira ta suka yi zumunta, amma zaka samu shashanci da fitsara a cikin wayannan auzu abinda ba bai kamata a gani ba za a gani. Da fatan Allah subhanahu wataala shi muna kariya, shi gyara mana tarbiyyar ƴaƴan nan. Allah ubangiji subhanahu wataala shi kara mana ƙarfin gwiwa dagiya mu bisan su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sau madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Alhamis, sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaki da su na kusan shekara guda. Mai magana da yawun sojojin Lagese Tulu ya shaida wa manema labarai cewa harin da aka kai ta sama ya nufi cibiyar horas da sojojin Tigray. Ya ce sansanin a bayan sojojin Habasha ne ke amfani da shi a yankin, sai dai kawo yanzu babu cikakken bayani kan asarar rayuka.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya ko kuma mu kwana lafiya da alheri.